Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidan Radio VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sazanmu FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masarar mu assalamu alaikum da fatan kuna la asariya lafiya yau Lahadi 21 ga watan Janairu shekara ta 2018 Sahabu Imam Ali ne a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kula lubota shoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai
kafar yada labaran gwamnatin Turkiya ta ce sojojin kasar sun ketara kan iyaka zuwa yankin Kurdawa dake Syria suka kai samami Sojojin kundumbalar Afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai tsawon daren jiya a hotel din ƙasa da ƙasa na Kabul inda mutane akalla 11 suka mutu. Sannan Sarki Abdullah na ƙasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila.
Kanun labaran kenan.
Don haka yanzu jabiya PDP za mu samu lokacin mu rubuta majalisar dokoki takarda. Mu ce wannan abu da sun kira na tsohon gwamnati sun kira shi akan wani bincike zamu dibiza su ko kuma akan ya dawo jabiya APC shikenan ya tsira. Don jabiya APC kamar shiga addinin kahirita an kai duk abin da kai ba an yahe ma.
Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Kebbi kan sake shekar da tsohon gwamnan jihar Sa'idu na samu ɗakin gari yayi zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Farfesa Daniel Saro yayi magana kan batun kafa gandun kiwo a jihar Benue. Za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka. Da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kafar yada labaran gwamnatin Turkiya ta ce sojojin kasar sun ketare kan iyaka zuwa yankin Kurdawa dake kasar Syria. Yau dinnan Lahadi, kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sojojin sun kutsa cikin lardin Afrin. Kwana guda bayan da jiragen yakin Turkiya suka kaddamar da hare-hare kan mayakan Kurdawa a Afrin inda suke samun goyen bayan Amurka. To amma kafar labarai ta Reuters ta ce wani mai magana da yawun dakarun na Kurdawa ya ce sojojin na Turkiya sun yi yunkurin shiga Afrin ne yau dinnan Lahadi, to amma an fatattake su. Turkiya dai ta faɗi jiya Asabar cewa wani harin jiragen samanta wanda tunda dama dai ake saurare ya bararraka wurare sama da 100 ciki har da birnin Afrin kansa birnin da ke da dubban mazauna ciki. Turkiya na zargin dakarun da Kurdawan Syria da suke hada baki da su yan tawaye da ke cikin Turkiya din da ke samun goyon bayan Amurka. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada sanarwa da kai harin kafin ma a kai shi. Ya ce harin zai kakkabe yankin kasar har zuwa kan iyakar Iraki daga abin da ya kira yan ta'addan da ke aiki ma wasu masu yunkurin mamaye kasar shi. Sojojin kundumbalar Afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai a tsawon daren jiya a hotel ɗin ƙasa da ƙasa na Kabul wanda ya yi sanadin mutuwar maharabiyar da ke ɗauke da muggan makamai da kuma mutane 6 da ke zaune a hotel ɗin ciki har da wata mace 'yar ƙasar waje a cewar jami'ai a yau ɗin Lahadi. Sabon ƙaramin jakadan Afghanistan a birnin Karachi mai tashar jirgin ruwa a ƙasar Pakistan na daga cikin waɗanda aka kashe a harin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida mai suna Nasrat Rahami ya gaya muryar Amurka cewa mahari na ƙarshe da ya rayu ya tarwatsa kansa da misalin ƙarfe 11 na safe a gogon yankin, abinda ya yi sanadin tashin gobara a hawa na 6 inda aka tsare shi tun da farko. Rahimi ya ce mutane 7 ciki har da wasu jami'an tsaro 3 sun samu raunuka kuma an ceto masu zama a hotel ɗin wajen 161 ciki har da 'yan ƙasashen waje 41. An ba da rahoton ɓacewar da dama daga cikin ma'aikatan kamfanin saman jirgin saman KAM bayan harin. Sarki Abdullah na ƙasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila a tattaunawarsa da mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence. Sarkin ya gaya ma mataimakin shugaban kasar na Amurka cewa mafita guda game da rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce kafa tagwayen kasashe ta yadda gabashin birnin Quds zai zama babban birnin kasar Falasɗinu. Kasar ta Jordan ta ce ita ce ta biyu da wurare da mataimakin shugaban kasar na Amurka ya da zango a ziyarar da kwanaki hudu da ya kai gabas ta tsakiya. Ya fara yada zango ne a birnin Al-Ahira na kasar Masar, inda ya alkawarin cewa Amurka za ta bada goyon baya ga Masar a yakin da take yi da ta'addanci. Kafin ya zarci Isra'ila, Pence zai gana da sojojin Amurka da ke yankin. Zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Isra'ila ta Knesset, ya kuma gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin Amurka na Republican da Democrat waɗanda ke ci gaba da ganin laifin juna game da cijewar al'amura a siyasance sun tashi aiki a rana ta farko ta rufe wasu harkokin gwamnati da aka yi, inda aka ga alamar cima wata yar jituwa kan wani kudirin dokar kashe kuɗi wanda ta kaddama kan batun shigowar baki ta dabaibaye shi. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya faɗi da daren jiya Asabar cewa ya tsaye da karfe 1 na safiyar gobe Litini a matsayin lokacin da za a kada ƙuri'a kan wani sabon kudirin kashe kuɗi wanda zai sa a iya ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ranar 8 ga watan gobe. Wannan ƙuri'ar za ta matsa ma 'yan Democrat da ke majalisar dattawar lamba su yadda a cimma matsaya ko kuma su fuskanci kasadar zama masu kin amincewa da kudirin dokar kashe kuɗin gwamnati har a karo na biyu. Wa'adin hurumin kashe kuɗin ya cika ne da tsakar daren ranar Juma'a a gogon yankin na Washington, wanda ya kai ga dakatar da ayyukan gwamnati da ba su da muhimmanci sosai. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce masu zanga-zanga sama da 120 ne suka taru a Manhattan wajen gangamin gwagwarmayar jaddada 'yancin mata, kamar yadda wasu kuma dubbai suka yi a sauran biranen da ke faɗin ƙasar. Gangamin matan na shekara ta 2018 ya zo ne a daidai zagayowar lokacin da aka kaddamar da gwamnatin shugaba Donald Trump, kuma da dama daga cikin masu zanga-zangar ta jiya Asabar sun bayyana rashin jin daɗinsu da salon shugabancinsa a sakonnin da suke dauke a kwalayen da kuma tufafin da ke tattare da su. Matan sun taru ne don yin kiran da a rika yin daidaito tsakanin su da maza game da batun biyan albashi da kuma batun kiwon lafiya, da yin kuma tur da yawan tilasta musu a yi lalata. Sun kuma karfafa ma mata gwiwa su rika shiga takarar siyasa.
Ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya. To ma da labarin mu fara shirin daga rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue. Na zan ta da zudazun nan da Professor Daniel Saro, tsohon mataimakin shugabar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma tsohon sanata a Majalisar Dattijan Najeriya. Professor Saro baya goyon bayan batun kafa gandun kiwo a jihar Benue a zaman hanyar da za a warware rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ga dalilinsa.
Idan kana da shanu, ya kamata su inda kewaye wurin a sa su a ba su abinci su fita su je su yi kiwo su dawo. Amma idan an ce za a yi colonies, shan su zo daga kowane wuri su zo su shiga ciki colony, wannan zai kawo wani babban problem saboda shanu suna da ciwo. Idan ka zo da shanu daga wurare da ba ka haɗa su wuri daya, daga da kawo ciwo iri-iri ba wani likita da zai je kwatron yabo, saboda haka a yi hankali da zanen koloni. In ka yi koloni a tabbata sharu na mutum daya ne ba wai sai sauran nan sai na gure goma daga wurare da yawa sama zai ma dukkan zai su doda daga kakasar gurgurki da irin ciwo iri-iri a zuwa tsara su wurin da ake ainihi koloni wannan ba kyau.
Professor, in aka yi kai irin wannan hurumi da aka ce ko kuma wuri da aka ware saboda irin wannan dabbobi ko da akwai cuta ba ka ganin cewa za a yi tanadin magunguna ko kuma kafin su zo a ce akwai rigakafi da sauransu?
Problem na magana kokoroni ba. Problem na Najeriya shine ba ciyawa.
Rashin ciyawa ne ranka da
rashin ciyawa ne yasa. Rashin ciyawa ne yasa masu shanu su suna yawo. Suna kiwon suna yawo da shanu.
To
idan akwai ciyawa idan an ya sa kai an ajiye in da damina ya zo a bar su su fita su ce abinci in blessing ya zo a ba su kai.
To yanzu menene a ganinka na warware wannan matsala kuma cewa da hukumomi na jihar Benue suke cewa su dukkan Fulani bara a ba su hurumi a jihar Benue ba kana gani wannan zai magance wannan matsala?
Abin ya da mun Benue kai wurare da a arewa state da arewa wanda suna da fili da yawa amma ba su da jirgin reserve ko daya sai an zo Benue ana nan magana jirgin reserve a Benue.
Tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba san kanshi.
Professor Daniel Saro daga jihar Benue. Tsohon gwamnan jihar Kebbi Sa'idu na samu ɗakin gari ya canja sheƙa daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin jihar saboda son manufofin jam'iyyar ta APC ne ko kuma don kaucewa binciken da majalisar dokokin jihar ta Kebbi take wa gwamnatinsa. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanyin ne ya aiko mana.
Mun shigo ne don a zauna lafiya, ba mu ce ga abin da muka nema ba, mun shigo don a yi jara. Don a ci gaba da ayyukan nan da shugaban ƙasa da gwamna ya faro.
Tsohon gwamnan jihar Kebbi Sa'idu na samu ɗakin gari kenan yake bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin jihar a wani taron gangami a birnin Kebbi. Tun a watan Janairun shekarar da ta shige ne aka ruwaito shugaban dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Kebbi Sani Zauro hukuma yana cewa suna nan suna kokarin shawo kan tsohon gwamnan ɗakin gari domin ya dawo jam'iyyar ta APC. To sai dai lamarin bai yiwu ba har sai 'yan watanni bayan da majalisar dokokin jihar ta baiwa rundunar 'yan sandan jihar umarnin kamo tsohon gwamnan sakamakon kin karɓa gayyatar majalisar domin kare kansa daga zargin almundahanar kuɗaɗe a lokacin da yake mulki. Duk da yake gwamnan jihar Atiku Bagudu ya yi farin cikin koma haɗewa da tsohon gwamnan a jam'iyya ɗaya, to amma ya yi ƙoƙarin kaucewa alaƙar dawowar tasa da binciken da majalisar dokokin jihar take yi.
Ban yi zato ba kuma ban sani ba, amma ban iya magana a madadin majalisa. Majalisa na da nasu hurumi, ina da nawa. Ban san dalilin su ba, ban san dalili ne ba, gaskiya ban da abin da zan baka ansa yanzu.
Shi kansa tsohon gwamnan ɗakin gari ya kaucewa amsa tambaya akan wannan batu. To amma mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai kula da yankin arewa maso yamma barista Enu Abdulkadir cewa yayi sun yi babban kamu.
Dole ne mu tara fage kuma gyara gida kuma mu ƙara zumunci tsakanin al'umman mu anan wannan yanki, saboda wannan yanki ne na APC. Kada ka manta kila in banda sanata daya cikin 21 duka yan jam'iyyar APC ne, gwamnonin mu gaba ɗaya yan jam'iyyar APC ne. Saboda ga inda duk mun haga akwai bukata ko kuma inda mun haga ya kamata mu gyara sai mu gyara.
To sai dai a nata bangare jam'iyyar PDP a jihar ta Kebbi ta ce umma ta gaida Aisha kuma sam bata yi mamakin faruwar lamarin ba. Ibrahim Umar Ummai shine kakakin jam'iyyar ta PDP a jihar.
Ai bata wucewa jam'iyyar PDP ta mutu almarata. Jam'iyya ta gwamnati ko yace ta san cewa adalcin ta kasa jam'iyya adawa ta rayu, rashin adalcin ta kasa jam'iyya adawa ta mutu. Jam'iyyar PDP da bisa matakin shugaban kasa har zuwa ga dan majalisar jiha ban san jihar da za a rasa wanda zai takara ba. akwai mutane na nan jibgi cikin ta waɗanda sun ka dace don waɗanda da kaga sun bari ai zabe na an kai da zabe bai musu dadi ba sun ka gudu sun ka bar jam'iyya don haka yanzu jam'iyyar PDP za mu samu lokaci mu rubuta majalisar dokoki takarda mu ce wannan abu da sun kira na na tsohon gwamnati sun kira shi akan wani bincike za mu dibi za su yi ko kuma akai ya dawo jam'iyyar APC shikenan ya tsira tun da jam'iyyar APC kamar shiga addinin kahiri ta an kai duk abin da kai ba an yahe ma
tsohon gwamnati ɗakin gari ya canza shekar ne tare da mataimakin sa Ibrahim K Aliyu da wasu kusoshin jam'iyyar ta PDP tare da magoya baya 267. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Nigeria.
Again, the motor siya sati, ban saka wata da dangi ba, ban nan ta ma shiga gaba. In kai wata da dangi, ka kaga Allah baya gode ma, mun zo ne baya gode ma. Motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba. In dai motar siya sati, ɗan alƙawari da saba. Ibani turata kuma ku ban mace ku tura ba.
Ta gaida Murtala Faruk. Tsohon babban sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Dr. Usman Bugaje ya ce in dai za a karfafa tsarin demokradiyya a Najeriya to tilas ne fa a tsarkake hanyoyin fidda ƴan takara.
Ko kuma zan so in maida hankalinmu ga abu mai dimbin muhimmanci. Ni dan zaman da nayi a fadin shugaban ƙasa, da zaman da nayi a majalisa, da zaman da nayi a sakatare na ƙasa baki ɗaya na jam'iyyar adawa wanda ta yi ƙarfin da tafi kowace jam'iyyar adawa ƙarfi ta haɗu aka zo aka yi wannan haɗaka aka maida ita APC har aka zo aka ci wannan zaben. Abubuwan da na gani suna nuna mani babban matsalar Najeriya shugabanci ce a yanzu da jam'iyyarmu ta APC to bare daɗan PDP da duk wata jam'iyya dai babba wadda ka sani tana kazar-kazar to duk waɗannan jam'iyoyin hanyar su ta fitar da shugaba ta lalace ta koma harka ce ta kuɗi. Su ko kuɗi in ka gansu to mafi yawan lokatai wato mujirmai suke da su mafi yawan lokatai to hanya ce yau in kana son ka shiga siyasa ka ci zabe an ce sai kana da kuɗi har a APC ma kuma wannan an yi a gaban mu ba wai labari muke ji ba. To idan ba mu yadda cewa hanyar da ake fitar da shugabanci a jam'iyoyinmu ya lalace ba muka gyara to ban ga yanda za mu samu shugabanni na gari ba. Domin duk hanyar da za ka bi wanda aka ce sai kuɗi sai ka ba da kuɗi to an riga an lalata magana domin wanda zai samu kuɗin da muka sanya shin me yasa ma duk ake sata a gwamnati yanzu? Me yasa su gwamnoni in sun zo abin da suke fare shi ne su kwashe baitul mali? Me yasa shi su ƴan majalisan yanzu da an kai musu kasafin kuɗi ƙoƙari suke su handami abin da za su yi? Ai saboda wai suna son su dawo. In ko za ka dawo sai ka zuzzuba kuɗi. In ka tambayi ɗan majalisa ko ka tambayi gwamna yanzu in yana son ya gaya maka gaskiya zai ce maka idan zai dawo sai ya kashe wani ya ce maka biliyan kaza wani ya ce maka biliyan kaza wani. To ma'ana ai ƙasa ta lalace shugabanci ya lalace ya za a koma ana ɗaukan mutane don suna da kuɗi. Mafi yawan mutane ake ɗauka iliminsu bai kai ba inda za su yi aikin da suke ƙoƙarin su kai gare shi halayensu ba su kai inda za a maida su shugabanni ba amma wai saboda suna da kuɗi kuma sun ci zaɓe shikenan sai su yi abin da so gadama kuma abin su gadama suke. Saboda haka ni ina ga mutanen Najeriya ya kamata a farka kuma a tashi kuma a yaƙi kamar yadda aka yaƙi Boko Haram ya kamata yanzu a tashi a yaƙi hanyar da ake fitar da shugabanni sai an gyara ta. Gyaran nan kuma ba zai zo ba kawai don ni Usman na yi magana a nan gidan rediyo ko kuma a'a sai jama'ar da kansu sun tashi sun yaƙi duk masu su ɓata musu tsari na fitar da shugabanni. Idan ba a gyara wannan ba to za a kawo shugabannin da suka fi na yanzu lalacewa in suka zo kuma za su ƙara sata kuma za su ƙara lalata ƙasa za a yi ta rikici a yi ta faɗa a yi ta jarima iri-iri. Ƙasa ta koma Allah ya kiyaye kamar yadda muke ganin wasu ƙasashen duniya da suka yi shekara 20-30-40 sun kasa zaman lafiya.
Dr. Bugaje ka ambaci matsalar satar kuɗi. Wannan gwamnati ta sa batun yaƙi da cin hanci da rashawa a gaba ainihin baka gamsu da abin da suke yi ba ne?
to sahabu dai wannan ina jin tsokana kake yi su cikin gidan a shugaban kasan me yake ba a samu ba me akai tun yanzu ai baka zuwa a gidanka ana laifi ka kasa yin wani abu kuma ka fito waje ka ce wai zaka hana wannan laifin
Dr. Bugaje kai maganan kuɗi a harkar siyasa a Amurka karon farko waɗanda suke da kuɗin kuma an ce a Amurka ƙasa ce da al'amari ne mafi sauki a ce raƙumi ya bi taramin allura da a ce mara kuɗi ya ci zaɓe a Amurka amma a karon farko an samu ga mai kuɗin bai kashe kuɗin ba waɗanda suke da kuɗin aka tara musu biliyoyin dala sun kasa cin zaɓe saboda haka idan Amurka za ta iya yin wannan ba ka ganin cewa mu ma muna iya yin wannan ne mu magance wannan matsala
yo ai mun ma fi kusa waɗanda za mu magance wannan matsalan domin America ai ka san ta kai inda ta kai wajen lalacewa kafin a ma samu irin wannan saboda haka ni ina ganin mu din ma za mu iya gyara za mu fi America saurin gyara
duniya ce adaban tsoro har ko kina ka juyawa in wata ta daba wata ta dawowa
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 10:21 a yankunanmu. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Are yanzu kurar da ta tashi sanadiyar kalaman da aka zargi shugaban Amurka Donald Trump da furtawa akan nahiyar Afirka da Haiti bata kwanta ba inda baya-bayan nan jakadiyar kungiyar tarayyar Afirka a nan Amurka Arikana Chihomborikwa tace akwai matakan da suke sa ran za su dauka nan gaba kan kalaman da aka zargi shugaban na Amurka da furtawa
It's a wound that's going to leave a very deep scar and that's troubling for me
Wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo.
To sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani kan wannan takaddama. Sunana Mahmud Lalo. To yayin da ake ci gaba da mai da martani kan kalaman da wasu majiyoyi suka bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa akan kasashen Afirka da Haiti. Wata ƴar jarida ta tambayi shugaba Trump ko yana so ya ga ƙarin ƴan ƙasar Norway suna shiga Amurka kamar yadda za ku ji.
From everywhere.
Thanks everyone. Jim, thank you.
Ina son su shigo daga ko ina.
An dai zargi Trump da faɗin cewa kamata ya Amurka ta rika barin baki daga ƙasar Norway suna shiga ƙasar ta Amurka a maimakon baki daga nahiyar Afirka da Haiti. To ita dai wannan takaddama ta sa jami'an fadar White House sun shiga faɗitashin kare zargin da aka wa Trump. Sarah Huckabee Sanders, jami'in yaɗa labarai ce a fadar White House, a kuma ce wata shugaba Trump bai furta waɗannan kalamai ba, amma kuma bata musanta cewa ya yi magana cikin zafafan kalamai ba, yayin da yake ganawa da 'yan majalisar dokoki kan batutuwan da suka shafi shige da fice, kuma hakan a cewarta shi yasa ake ƙaunarsa.
I think that's one of the reasons the American people love him, one of the reasons that he won in a sitting in the
Ina ganin wannan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa Amurkawa ke ƙaunarsa. Kuma ina ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu nasarar shiga ofishin shugaban ƙasa na Oval Office a yanzu. Shi ba mutum bane da ake tsara mai abin da zai faɗa. Shi mutum ne mai faɗar abu yadda yake a wasu lokuta. Kuma yakan yi amfani da zafafan kalamai.
Like they are sometimes and sometimes he does use tough language.
Sakamakon waɗannan kalamai ya sa ƙasashen Botswana, Ghana da Namibia da Senegal da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka suka shigar da ƙorafi a hukumance. Yayin wata hira da ta yi da muryar Amurka, jakadiyar ƙungiyar tarayyar Afirka a nan Amurka, Arikana Chihomborikwa, ta ce kalaman na Trump da tsarin tafiyar gwamnatinsa kan turban nan ta Amurka farko kafin komai na barazana ga daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da nahiyar Afirka.
It's a wound that's going to leave a very deep scar. And that's troubling for me.
Wannan wani ciwo ne da zai bar babban tabo. Hakan kuma matsala ce gare ni. Tunda ina zaune ne a nan domin na rika kyautata hulɗa tsakanin Amurka da Afirka. Kalamai irin waɗannan za su iya kawo cikas wajen ƙoƙarin da nake na kyautata hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu.
An uphill battle to try and continue to solidify that relationship.
Jakadiyar Arikana ta kara da cewa tana sa ran nan gaba za a iya samun bore ta fuskar diplomasiya da kasashen na Afirka da Haiti, ciki har da yiwuwar kauracewa jawabin halin da kasa ke ciki da shugaba Trump zai gabatar a nan gaba. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce huddar da ke tsakanin Amurka da nahiyar ta Afirka na nan daram.
We have a deep respect for people from the African continent.
Muna matukar mutunta mutanen da suka fito daga nahiyar Afirka. Muna da kyakkyawar dangantaka da kusan kasashe 50 da ke nahiyar, kuma haka lamarin yake kan wasu kasashe. Dangantakar muna nan daram kamar da.
Sakatariya Heather ta kuma kara da cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na shirin kai ziyara nahiyar ta Afirka nan gaba a farkon shekarar nan. Yunkurin da jakadiyar tarayyar Afirka Amurkan ta ce za a karbe shi da hannu biyu. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A kasance tare da mu ranar Juma'a domin jin wani sabon shirin duniyar Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana karfe 10:26 da ƴan kai. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga hannun Abubakar Ibrahim Kawu Girgiri, yana cewa killacewa makiyaya Fulani wajen yin kiwo a matsayin samun musu matsuni hakan ba shine zai kawo ƙarshen tashin-tashina da ke tsakanin Fulani da manoma ba, face ma ya ingiza Fulani ɗaukar mataki na ɓacin rai saboda abu ne mai wuya dabbobi a killace su a gu ɗaya, domin dabba da yawo aka santa. A bar masu burtalai, su kuma manoma a ba su lokaci don kammala ayyukansu shi ne mafita kawai. Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu baki ɗaya. Shi kuma Abba Sa'adu ya ce, salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Haƙiƙa na yi mamakin yadda ake neman ɗauri ɗora ga shugabannin riƙo da kansiloli a jihar Katsina, inda za ka ga ana neman ɗaukar mutumin da bai yi karatu ba amma za a ba shi jagorancin al'umma. Haƙiƙa in dai ba a yi gyara ba, to abin da ake son cimawa da wuya ya samu, domin Hausawa sun ce idan ana dara fid da uwa ake. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan cikin wasiƙu da kuka rubuto, a ci gaba da rubutowa, sannan hankali za mu karanta. To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
A takaice, kafar yada labaran gwamnatin Turkiyya ta ce sojojin kasar sun ketara kan iyaka zuwa yankin Kurdawa da ke kasar Siriya. Yau dinnan Lahadi, kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sojoji sun kutsa cikin lardin Afrin kwana guda bayan da jiragen saman Turkiyya suka kaddamar da hare-hare kan mayakan Kurdawa a Afrin wanda ke samun goyon bayan Amurka. Sojojin kundumbalar Afghanistan sun kawo ƙarshen samaman da suka kai a tsawon daren jiya a otel ɗin ƙasa da ƙasa na Kabul, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyar da ke ɗauke da muggan makamai da kuma wasu mutane shida da ke zaune a otel ɗin, ciki har da wata mace 'yar ƙasar waje, a cewar jami'ai a yau ɗinnan Lahadi. Sarki Abdullah na ƙasar Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. A tattaunawarsa da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence, sarkin ya gaya ma mataimakin shugaban ƙasar Amurka cewa mafita game da rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ita ce kafa tagwayen ƙasashe ta yadda gabashin birnin Quds zai zama babban birnin ƙasar Falasɗinu. ‘Yan majalisar dokokin Amurka na Republican da Democrats waɗanda ke ci gaba da ganin laifin juna game da cijewar al’amura a siyasance sun tashi aiki a rana ta farko ta rufe wasu harkokin gwamnati da aka yi, inda aka ga alamar cimma wata ‘yar jituwa kan wani ƙudurin dokar kashe kuɗi wanda ta ƙaddama kan batun shigowar baƙi ta da.
To madalla ga gaishe ka. Ma sauraro abin da sauka kenan cikin shirin a yanzu sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ci wasu sabon abokan aiki da wasu sabbin shirye-shirye. Kamin na madadin Ibrahim ka almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Cibiki Radio Dione da kuma dakin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika masa Malam Al. Annan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.